وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كافري الدعاء باتا ونتاسيري Allah madaukaki bai karba illa addu'a wacce ta shafi zalunci dan ya samu hadisi da dama daga Annabi Muhammad idan an cuci kafiri addu'a Allah zai amsa masa. Na
yake wajen sallah zai ce cewa salamun alaikum ba tare da alif lam ba.
Salamun alaikum a wajen sallah muna maganar sallama ta gaisuwa, sallama ta sallah kana nan liman nanan sai tambaye ku ko gaba
idan mace ce
tayi sallama, assalamu alaikum, haka za a amsa mata wa alaikumus salam, ba za a canza lafazin ba. Na
yace idan mutum yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa
yayi illa dai a sallah ne ba a so ba, amma a gaisuwa babu laifi dan ya karasa hannan a sallah ba a wucewa hannan. Assalamu alaikum wa rahmatullah iyakan sake nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah yakan ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta dama, assalamu alaikum wa rahmatullah ta hagu, ko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta dama, assalamu alaikum ta hagu. Wannan duk ya inganta a cikin hadisai, amma ta gaisuwa kana iya ƙarawa.
A yake yi ma kafiri
sallama da kuskure, Allah bai kama musulmi akan abin da ya aikata na kuskure. Tambaya ta gaba.
A yake bayan gaisuwa abin da mutum zai iya yin musafara da kafiri.
Eh, abin da ba a so shi ne ka fara ba shi hannu. Babu laifi in ya fara baka hannu sai ka amsa, amma kai kar ka fara ba shi. Yana cikin riqa'atul babil maftuh, littafin fatawa na Muhammad bin Salih al-Uthaymin, Allah ya ji kansa. Na gaba. Fa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.
الله أكبر الله أكبر. حي على الفلاح.
Wanda abu na farko kenan shine mafi muhimmanci mafi tsada. Abu na biyu, awwaladan salihan tarakahu, ko kuma ka bar ta na gari, ka yi mishi tarbiya, ka tarbiyantar da shi, ka fuskance shi, ka nuna mishi rayuwar Annabi shine mafita, ka nuna mishi addini shine gatan shi ba kai ba, ka nuna mai cewa zai iya rasa ka amma addini ba za a rasa shi ba, ka nuna mai cewa lalle kai ba da himma kan addini sai ka samu yaro na gari. Mutane suna wato mutane ma suna jin daɗi wannan yaro addini yana karuwa da shi, al'umma tana karuwa da shi. Allah ya bamu wannan. To idan ka bar wannan yaro yana karantar da mutane, to wannan yaro yana daga cikin aikinka. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, wannan yaro yana daga cikin aikinka. Duk abin da zan yi zara wan kula da ni, yanzu duk ibadun da za mu yi sallah ko azumi duk iyayenmu suna da nasu a ciki, yadda za a baka haka za a basu. Saboda haka waladan salihan, amma idan ɗanka baya sallah baya kaza yana shan giya kaga za ka samu, shi ma bai samu balle kai, kamfani da ka kafa shi ma ba a kuɗi balle kai ba za ka samu. Wannan kenan na biyu. na uku aw mushafan warathahu ko kuma mushaf idan da larabciyan ce mushaf ba ni alqur'ani kawai duk wani littafi na alheri ba na tasuniya ba ba na bid'a ba ba na shirka ba ba littafin mara amfani ba ba littafin da yake yada wani kabilanci na kungiya ba ko yake yada kabilanci na fahimta ba a duk littafin da yana wajibin alkitabu sunna duk littafin da yake wajibin maganganun sahabbai duk littafin da yake gini baya rushewa sai ka saye shi ka ba da shi fi sabilillah ko ka saye shi ka kawo shi a masallaci to matukar wannan littafi yana nan kana amfani da shi to zaka samu lada a shekenan wanda ya san tafai dubu ya ba da su in ya rasu kuma wanda da tafai mafi karanci ko ba karanta su duka ba ya samu mutum goma kowane rana suna karantawa ka samu lada saboda haka sayan littafi ya kawo shi a masallaci yana da muhimmanci kwarai haka kuma ka saya littafi ka ba wanda zai karanta ko wanda zai karanta shi ya karanta yana da muhimmanci amma mu kusan bamu da wannan imani kawai za samu krista daya sai littafai na akwai wani krista na kasar Lebanon har yanzu yana soja ma ya sa littafai ya kai macoci na wannan na wannan shugaban kristoci na Lebanon da ya kira ranar lahadi cewa lalle fa suna da karancin littafai ya kamata kan littafai kaza sai dan gino yi gaba da jinsa ya kawo shi an ce ma littafai na kristoci gaba ta tsakiya ba library irin wannan amma mu sai ka ga wani rasu sai aka buto shi goma buto shi ba manya ba kanana za ka wasu wasu ma yanzu can wani an yi ma kashe shi su kaga wannan irin sai matan ka ta mutu sai ka kawo buta wani kuma matan ita sai ya sayar zani uku a zo zaman ka gefe ga manya ka zata an baka matan ka ta sa sai da matan wani ta mutu kafin matan ka ta dinki kaga wannan kaskanci ne wannan abubuwan da ka tara ba za ka tafi ka bar su amma wannan an ce maka za ka ci a can amfani ne na can amma shine sai ka samu rubuta goma ka zo da shi yanzu Allah yanzu a nan ba dukkan mu zamu sai rubuta da imani kowane mutum zai fi sai rubuta da idan ka je kai doko na dubu daya za ka sayi su da ga mutane akwai kaskanci in wayannan ba su butoci sun zo kara kara wannan izini ne wani kuma sai kawo tabarma nan mutum daya ya kawo tabarma fari zai yi wani boga ne ya gamshe ya zo da shi akwai wanda ya zo mana da kaza fara da kyarbi fara da takalmi kai yi izginin ki fa ka kai coci mana to kun ga wannan abu na uku kenan mushafan warasahu wato mushaf ne ya gadar da shi ba wai ka mallaka ma iyalanka ba a ka kawo shi da fi sabilillah matsayin waqafi lai ba mu dacewa cikin wani saboda ga nan gaba idan an sanar cewa ana buƙatar littafi kar a ɗauka an yi roƙo dan wasu sun ɗauka idan ce littafi kaza za ka karanta kamar an yi roƙo ne an rasa hikman da za a fito da kudin su da kajihu ana so kake da littafi sai ka sai ka kawo masallaci mai kuma ka sai ka ba mutum ba menene a karanta shi za ka samu lada da ba mu sa abu na hudu mun samu nawa uku ba abu na hudu a masjidan banahu ko masallaci ka gina shi to wanda shi inda yake da masala mutanen mu ko kuma yake wasu daga cikin malaman mu sun bada fatawa zahiri kawai sun ce awu masjid masallaci ya gina shi saboda haka zaka a samu anguwa masallaci goma duk wai za su samu lada kowa na bari wai yayi wa Allah yake da samu lada to ba irin wannan masallaci bane masallaci da ka gina shi a lokacin da ake bukata da kuma inda ake bukata wanda shine masallaci na sunna ka kuma gina shi daga halas kuma kana da cikakken manufa da wannan baka yi mutane gori a kansa ba baka mai da shi wajen samun kuɗi ba na gina ina gina masallaci kaza ku taimake ni ba kana ta samun kuɗi dan wasu suna gina shi ne saboda bude kofar samun kuɗi wani ya samu wani wuri ke yana gina wannan ya je gode ya roke wannan ya roke wannan yana gina wani masallaci wani wuri sai ya ci da wannan kuma irin wannan mutane muna nan tare da su ma'ana muna nan tare da su a cikin musulunci ba muna tare da su a nan bane amma muna tare da su a cikin musulunci aw baitan labna sabili banahu ko kuma ka gina gida kawai ka bari fi sabilillah duk wanda zai zo matafi ka bashi ya kwana kyauta in dai mutum matafi ne to ka gina wannan gida kyauta ka gina wannan karamin hotel mai na kyauta samu mai gadi ka biya shi duk wani wanda yazo sai ya kwana ciki sai dai an gano cewa ba rawa ko kuma ba mutumin kirki amma idan mutumin kirki ne ka bada kyauta ko kuma ka kira da hotel naka ko dai wani wuri wani gida haka a samu wani malami da zai zo wazi kan malaman da suka zo mana nan sai ka dauki nauyi wa kwana gidanka wannan ba ka yi aiki da wannan hadisi aw naharan ajrahu ko kuma ka gina wani dan karamin rafi haka na ruwa inda ake bukatar ruwa ka yi shi ko pompon ko rijiya ko wani abin da ya kama da wannan ka yi shi sai kuma na karshe aw sadaqatan akhrajaha min balihi fi sihhatihi, ko kuma kafir da wata sadaka ta zakka ko sadaka ta mustahabbi, wannan sadaka kafir da ita daga cikin dukiyanka fi sihhatihi, lokacin da kake da lafiya, ba wai sai da kai ciwo ka fahimci cewa likita yake da kai akwai matsala hanji akwai kaza daga nan da zaka yi sadaka, a tun kana da lafiya ibani ya saka son Allah ya saka yi wannan sadaka, kana da lafiyanka kai wannan sadaka, wa hayatihi, tun lokacin kana da lafiya kuma kana cikin rayuwa, to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa'annan talhaquhu min ba'di mauti, wa'annan dukkan duk wanda kai daga cikin su, duk wanda ya sauka gare ka ko duka kai su, za su iya samun ka bayan mutuwanka, ladan su zai samu ka kai tsaye yadda wannan wuta gashi can amma muna amfana da shi anan, to haka zai same ka, to Allah ya samu dacewa kaman da mun karanta daidai, Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya mana gafara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalam. Assalamu alaikum.
Malikin wani mutum mahaifi ya bar da tare gari, to sai shi mahaifi bai tarbiyyantar da yaro har ya rasu, amma daga karshe shi yaron sai Allah ya shirya da shi, mutum ya shirya shi da yana aiki da alfa'i zai shi ban da shi zai samu wannan ladan.
Inda ya tarbiyyantar da shi da ya fi haka, zai samu ladan tarbiyyantar da shi da kuma zai samu ladan wanne yaro ai daga cikin aikin shi, ko saboda haka zai samu lada bangare guda biyu inda ya tarbiyyantar da shi, amma ko da bai tarbiyyantar da shi ba tun da shi ne uban shi, to duk abin da yaro zai yi sai akwai nashi kaso wacce sosai.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. كما يدعى كسابة كرنت ونل للدافع من البركة شرح الكبائر تهري ينزو ملج من الكبيرة الثانية كبائرة تبين قتل النفس شين كسن غي a darasi na farko mun karanta ayoyi wanda suke nuni akan illan haka da hadisai da suka biyo baya da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana illan wannan laifi da kuma sakamako na wanda yayi wannan aiki. Allah ya shikare mu daga wannan matsala. To insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam al-kaba'iru al-ishraku billahi wa qatlu an-nafs wal yamin al-ghamus. Wannan hadisi yana cikin hadisai wanda suke bayani akan illan wannan kaba'ira ta bin qatlu an-nafs. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-kaba'iru, wannan alifin da lahu suna nuni akan wa'annan kaba'ira, sanan nune wa'annan kusan kowane mutum ya san su, musamman wa'annan guda uku da kuma guda bakwai da muka karanta su a darasin farko. Al-kaba'irul ishraku billah, yana daga cikin kaba'ira akwai yin shirka da Allah, wannan shine farkon kaba'ira da muka karanta. Wa qatlun nafs, da kuma kisan rai, wannan shine mahallu shahid a cikin wannan hadisi. Sai kuma wal yaminul ghamus, da kuma rantsuwa ta al-ghamus. Malam Az-Zahabi zai mana bayanin abin da ke nufi da al-ghamus ana, amma wannan rantsuwa mun karanta hadisin da ya fassara wannan a baya, shine qaulu zuhur, shine shahadatu zuhur. Hadisin da mun karanta a baya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala wa qawlu zuhur ala wa shahadatu zuhur, sahabbai sun ce fa ma zara yukarriruha hatta qulna laysa hu sakat, annabi bai gushe ba yana maimaita wannan ala wa qawlu zuhur ala wa shahadatu zuhur, to yana maimaita wannan har sahabbai sun ce ina ma a ce annabi ya yi shuru saboda girman abu, duk lokacin da annabi ya himmantu da abu ko ya nuna illansa ya damu an ga canji, to lallai wannan abu yana da girma. To wal yamu al yamin shi da rantsuwa, al ghamus wa summiyat ghamusan li'annahu taqbitu sahibaha fi an-nar, mala yace an yi wannan an yi mata suna wannan al-ghamus zur, summiyat ghamusan لأنه تغمت صاحبها في النار سبدا تنا دلم يدى باب كنت إذا أنت غمس يغمس شين يانس تو ونتنا نسبدا باب كنت واندي أي كتاتا في النار شكمتا شين معنى غمس تو للي وانا بالهيري بني أما ضد وانا اللي في نو انك اليمين الغموس wanda mun ji cewa kashe tana shigar da mutum ta dilmiyar da shi cikin wuta ta nasar da shi gaba daya ba alamun shi amma duk bata kai qatlun nafs muhimmanci bata kai qatlun nafs illa ba duk da cewa dukkan su kaba'ira amma illan ta da mulin da bai kai qatlun nafs ba saboda mai saboda wannan mataki ne na kare ran dan adam musamman musulmi wa qala sallallahu alaihi wa sallama la tuqtalu nafsun zulman إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل مخرج في الصحيحين وأن الحديث أبو توش جكن صحيحين جكن بخاري ومسلم دقى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما ضام وتريه دزاءك شيتا أمتين ظالنشي بامتين آدنشي با ba matsayin kuma wannan rai ta zama barna cikin mutane an kauda ita ba a'a an kashe mutum ne kawai zalunci saboda zaman shi a duniya da rayuwar shi matsala ne ga wani matsala ne ga wasu shi yasa aka kashe shi aka salwantar da shi to inna kana ala ibn adam al awwal fa ce ya kasance kan dan adam na farko kiflun al kifl shine rabo kaso daga ciki min dami ha daga wannan jini abin da ake nufi da wannan babu wani dan adam da za ka kashe ta hanyar zalunci face dan adam na farko da Habil da Qabil wanda ɗayan su ya kashe wani to shi ma zai samu rabon shi a ciki zai samu irin wannan jinin da aka zubar da shi to shi ma akwai laifin shi a ciki akwai kuma wato hukumar da shi ma zai samu daga cikin wannan saboda mai sai annabi ya kawo illan haka li'annahu awwalu man sanna qatl saboda shi ne farkon mutum da ya sunnanta ya tabbatar da kisa saboda ka duk wanda ya kisa duk da cewa yana da laifi to shi wannan malamin shi na farko wannan shehin shi na farko da ya sunnanta wannan shi ma yana da kasan shi zai samu wanda akwai hadisin da yake nuna haka addallu ala alkhairi ka fa'ilihi waddallu ala sharri ka fa'ilihi na hadisi na hasan wanda ya nuni wato wanda ya ishara ko kuma ya taimaka ya nuna ma mutum hanyar alheri za a ba shi lada kamar yadda za a ba wanda ya aikata lada haka kuma wanda ya sharbe shi ma zai samu wani to wanda dan adam na farko shi ne ya sunnanta kisa saboda haka shi ma lazim ne ya saka mishi wannan sunnan da ya sunnanta ta da duk abin da zai biyo baya yana da nashi rabo a ciki mahallu shahid anan shi ne la tuqtalu nafsun zulman babu wata rai da za a kashe ta matsayin zalunci to idan wannan dan adam na farko yayi haka yana da laifi to kai ma idan ka sunnanta wani abu wanda ya saba wa Allah ko kuma kaba'ira ko kuma wani abu da sunan addini to duk lokacin da wanda yayi wannan abu an bashi laifi kai ma za a baka adadin zunubin da zai samu kai ma za ka samu daga nan ne duk bid'ar da aka kago ta to duk wanda ya asasa wannan bid'a shi ma yana nashi laifi a ciki wannan hadisi ne sahihi wa qala sallallahu alaihi wa sallam man qatala mu'ahadan ko kuma mu'ahidan لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من بسيرة 40 عاما أخرجه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ينجي وزبوا ليكشي معاهدا كافري نأمانا وأن أنا زمن لا في هذا أن يأكوري زمن لا في هذا سيأكشي شهك التوي باتالا لوني دليل با لم يرح رائحة الجنة lalle wannan mutum ba zai shaki kamshin aljanna ba duk wannan kamshi na aljanna ba wannan mutum ba zai shaki shi ba wa inna ra'ihataha la tujadu min basirati 40 'am lalle kamshin aljanna ana shakanta la tujadu ay la tushammu ana shakanta kuma ana jinta ana kuma samunta tsakanin mutum da ita tazara ta shekara 40 min basirati 40 aman tsakanin mutum da ita tazara kusan wato shekara 40 duk zaka ji kamshi tsakanin ka da aljanna tazaran da take tsakanin musulmi da aljanna kusan shekaru 40 amma duk zaka ji kamshi to wannan mutum ba zai samu wannan falalar wannan alheri ba amma kuma ba wai kafiri ne ba a wannan alheri ba zai samu wannan ya nuna kenan idan shiga aljanna ma ba duk jin dadi ne zai ji ba akhrajahu al-bukhari to adan akwai abin da yake da muhimmanci da ya kamata mu yi bayani shi dan mu fahimce shi wato a musulunci muna da siyasa ta cikin gida da kuma siyasa ta harkokin waje kuma kowace tana da rukunai da za a gina ta akai siyasa ta harkokin waje ta daular musulunci duk wannan ana bayani ne akan gidan muna da daular tun musulunci ba wai gargajiyance irin na yanzu wannan ba daular musulunci ake bayani to idan ake siyasa ta musulunci to muna da rukunan siyasa guda huɗu dokoki na siyasa wajen ta harkokin waje guda huɗu na farko akwai abin da ake kira al'ahd na biyu akwai abin da ake kira al'aman na uku akwai abin da ake kira az-zimma na hudu akwai abin da ake kira al-harb wayannan matakai guda hudu duk wani kafin duk wanda bai imani da Allah da Annabi ba ba zai fita daga karkashin wayannan na uku guda hudu ba bari za mu karanta su daya bayan daya insha Allah na farko kafaran farko ana ce musu al-harbiyun wasu kafirai ne sun ce ba za mu yi zaman lafiya da su ba saboda haka su suna da karfin su ba za su yi su kaskantar da kansu a karkashin daular musulunci ba saboda haka su kawai dai in mun fi su karfi mu mallake su duk wani daukar da muke da ita muna iya tabbatar da daukar kansu amma su ba za su kaskantar da kansu wayannan ba khudun min al-harb daga yaki ɗan yaki wayannan to wayannan ta wani irin siyasa ne za mu fuskanci wayannan mutane da yadda za mu fuskanci su shine qitaluhum hatta yuslimu aw al-jizya wayannan za mu yaƙe su ne kawai har a samu ɗayan biyu ko dai su musulunta ko kuma su ba mu jizya haraji da ake bayarwa sai su ba mu wannan haraji kuma ya danganci ƙarfin mutum wannan matsayin su kenan dalili ayoyin qur'ani da hadisi suka nuna haka akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuhibbuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladina utul kitaba hatta yu'ta al-jizyata 'an yadin wa hum saghirun wannan aya tana bayani kan wannan nau'i daga cikin kafirai wanda ake kiran su al-harbiyun hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda imam muslim ya rawaito shi an ce innahu idha laqiya 'aduwwa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya gamu da maƙiyansa ba ana nufi kowane maƙi bane al-harbiyun ake nufi irin wannan nau'i na farko daga cikin kafirai idan annabi ya gamu da su cikin wata riwaya kuma yake idza laqiya 'aduwwul mushriki idan ya gamu da maƙiyansa mushrikai irin wayannan wanda ake kiran su a istilahi na fiqh al-harbiyun da'ahu ila al-islam farkon matakin da annabi zai dauka zai kira shi zuwa ga musulunci ya tallata mishi addinin musulunci fa in aba akhadha minhu al-jizya idai wa tawfa in aba zai kira shi zuwa ga musulunci idai yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam wato zai tallata mishi jizya cewa muna da mataki na zaman lafiya shine kawo jizya idan kun kawo jizya to za mu yi zaman lafiya kenan idan suki su bada jizya to fa in aba qatalahum idan suki zai yake su har a samu ko su musulunta dukkan su ko kuma suke su bada jizya amma ba za su musulunta wayannan siyasa tsakanin mu da su kenan wannan ba ta canzawa zamani ba zai canza wannan siyasa ba wuri ba zai canza wannan siyasa duk inda suke inda kafirai suke za su yake mu to daukan da Allah ya ba mu mu yake su ko su musulunta ko su bada jizya ko kuma sun fi karfi mu kuma wannan laƙan tarawa wannan matakin farko mataki na biyu akwai annawa wanda ake kiran su mu'ahadu al-mu'ahadu su ma nau'i ne daga cikin kafirai su da hadisi yana bayani kan su annabi yana cewa man qatala mu'ahadan shine zunzu zuwa kansu al-mu'ahadun wasu kafirai ne wanda mun yi alkawari da su daga ahad al-ahad shine alkawari mun yi alkawari da su cewa ba za su fada kan mu ba ba za su kai mana hari ba ba za mu kai musu hari an yi haka a rubuce
haka kuma ba za su taimaki makiyanmu a kanmu ba, ba za mu taimaki makiyansu a kansu ba. A yi haka a rubuce. Kuma waɗannan al-mu'ahadun idan an rubuta wannan yarjejeniya tsakaninmu da su, cewa ba za su yaƙe mu ba, ba za su taimaki wani ya yaƙe mu ba, mu ma haka sai mu rubuta. Da lokacin da aka rubuta da amirul mu'minin ko wani al'amari ya sa hannu su masu sa, shikenan ya zama dauka. Idan ka je ka taba su ka kashe ɗaya daga cikin su, to wannan hadisi zai yi aiki a kanka. Shirin da bai na cewa man qatala mu'ahadan lam yurih raihata da, duk da cewa kafirai ne, amma in ka kashe shi wannan dauka ta faɗi a kanka, kuma za ka shiga cikin wannan hali, wato na fushi da Allah subhanahu wataala, Allah zai fushi da kai kuma ba za ka samu kamshin aljanna ba. Dalilin shi ne Allah da annabi sun bada wato sun yi alƙawari da wani, kai kuma ka warware shi, saboda haka wannan ka kafkanta daukan Allah subhanahu wataala. To su waɗannan kafirai su ma tsakaninmu da su akwai yanayi halat guda uku, akwai su abubuwa matakai guda uku tsakaninmu da su. Na farko daga ciki, ko dai su tabbata kan wannan alƙawari, mu ci gaba da yin haka. Idan an kai shekaru haka sai a rubuta a jaddada shi, wannan ɗaya ne. Na biyu, ko su yi ha'inci su warware shi. Na biyu. Na uku, kawai ba su warware shi ba, amma mun fahimci cewa suna da ƙarfi, mun na jin tsoron su kar su kai mu ƙarfi su faɗa mana, da yanzu ya za mu yi. To a halin farko, idan sun tabbata kan alƙawari, kuma abin da yake rubuce tsakaninmu da su sun tabbatar da shi a aikace, to za mu ci gaba da zaman lafiya da su, ba za mu tsokane su ba, ba za su tsokane mu ba. Idan ka yi kisa a cikinsu, to za ka biya su rabin musulmi. Idan kai ka kashe wani, bayan Allah ya fishi da kai ba za ka samu ra'ihatul janna ba, to za ka biya rabin diyya na musulmi. Saboda wani, saboda mai, saboda suna zama, muna zama tsakanin mu da su a ƙarƙashin daukan Allah, ba ƙarƙashin daukan kafirci ba. Wannan yana da muhimmanci ƙwarai. Wannan mataki na farko. Mataki na biyu, idan sun yi haɗinci sun warware wannan alƙawari, sun sanar da mu cewa yanzu wannan alƙawari da muka yi sun kwashe da shi, to a mataki da yake za a ɗauka shi ne za a ci gaba da yaƙin su, ko da dukkanmu za mu mutu za mu yaƙe su ne gaba ɗaya har duka mutu, ba za a nemi wani sulhu kuma da su, babu wata sulhu, kawai za a yaƙe su ne duka mutu ka samu shahada kawai, su kuma duk wanda ya mutu ya tafi wuta. Wannan shi ne mataki tsakanin mu. Na uku, ba su warware alƙawari ba, amma saboda ƴan leƙen asiri da ƙasar musulunci take da su, sun tabbatar cewa waɗannan suna sayan makamai, sun fake da wannan alƙawari, suna tara makamai saboda wata rana su zo su kai hari su mamaye mu gaba ɗaya, suna da dogon buri. Sai yanzu ya za mu yi kenan, yanzu za mu yaƙe su ne, ko kuma saboda wannan alƙawari ba za mu yaƙe su, mun bar su ci gaba da tara ƙarfi. To anan siyasa ɗaya ne kawai muke da ita a kansu, sai musulmai ƴan shawara sai su taru da shugaban musulmai su je su samu shugabanninsu, ga abin da za su faɗa musu. Za su ce da su, al'ahdu alladhi bainana wa bainakum mambuzu, ko kuma abin da yake ma'anan wannan, alƙawarin da yake tsakaninmu da ku ya gama aiki, shikenan yanzu mun yi ilgha'u, mun jefar da shi, ya wato shikenan ya mutu, ga ba wannan alƙawari tsakaninmu da ku, ku sani daga yanzu har zuwa ila masha Allah babu alƙawari tsakaninmu da ku. Wannan zai nuna musu cewa idan sun shirya za mu gane, idan suna da ƙarfi to za su ce au shikenan ku tafi, ba za su nemi su yadda da alƙawari ba. Amma kuma idan sun zo sun ce za a sake, to wannan ba wani bayani ne daban. Shi yasa Allah yana cewa wa in ba ta khafanna min qaumin khiyanatan famlis ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin. Idan wasu mutane waɗannan al-mu'ahadun, idan kana tsoron wata khiyana za su zo su warware alƙawari, cewa kun yarjejeniya da su ba za su samu kamai ba, ba za su karfafa wasu ba, amma sai ka fahimci akwai wani abu, ka fahimci akwai wani abu na ha'inci, to fam bil ilahi ma la sawa, wannan alƙawari ka je ka warware shi, kace shi kenan ba ruwanka da wannan alƙawari. Saboda me? Inna Allah la yuhibbul kha'inin, Allah baya son mayauta. Yanzu an samu nau'i nawa ne cikin siyasa guda uku? An samu nawa? An samu biyu. Na farko al-harbiyun, mun faɗi bayani. Na biyu al-mu'ahadun, su sun karɓi su kashe uku, ko dai istiqama su zai wa kan alƙawari, ko kuma su warware, ko kuma ba su warware ba amma mun ji tsoron wani abu, mun ji tsoron wani abu zai faru daga gare su. Nawa kina aka samu? Biyu. Saura nawa? Biyu. Sai kuma ahlul zimma, ahlul zimma su ma sun yi kama da wayannan, sun yi kama da wayannan ahlul zimma su ne wasu mutane ne wanda mun yi alkawari da su cewa za mu kare su mu ba su kariya ba za mu yadda wani kai musu hari ba za mu yadda a ci musu dukiya ba za mu yadda a kwace musu gonakinsu ba ba za mu yadda ko duk wani bala'in da za mu iya kare su za mu kare su amma abin da muke so daga gare su shi ne kawai su ba mu diya wannan kuɗi za su ba mu mu kuma za mu kare su to wanda bai fahimta ba sai ya ɗauka kamar musulunci yana gadin wani yana bara amma ba haka bane akwai fa'ida guda biyu na farko idan Musa suka ƙarshen daukan musulunci to kullum sirrinsu yana muna da shi kuma wannan siyasa yanzu idan ka duba wannan siyasa da kyau ka samu littafi mai tsawo ka karanta wanda za ka ga Amerika sun tabbata ta harfiyan harfiyan Amerika suka tabbata sirrinsu za mu sani kuma wannan kuɗin da suke kawowa muna sayan makamai suna gina mu kaɗan kaɗan muna ginuwa da su amma yanzu a arewa su ne ma mu ne muna gina su mun ba su fili mun ba su kyauce mun ba su kaza inda suke sabon Allah shirshik mun ba su gidajen mu suna shirka ciki alhali haramun ne ka ba Kirista gidanka yazo ya ta'addanci ya shirka ciki amma mutanen mu suna ba da haya kuma bincike ya nuna ba mutum wanda yana saurin samun gida kamar yamuri nan da nan kai ne ba zai samu saboda zai baka kuɗi nan da nan ba zai ba gobe ba jibi kawai sai dai bashi alhali kuma makin annabi to wayannan haƙƙi biyu za mu ba su azzimmiyun menene zimma shi ne su ma kafirin amana nau'i na biyu saboda haka za mu ba su kariya kuma za mu ba su haƙƙinsu na ƙasa wato hukukul muwaba za mu ba su haƙƙinsu na ƙasa daga cikin haƙƙinsu na ƙasa za mu bar su su gina makarantu su karantar da addininsu da iliminsu kuma ya takaita a can kawai ba za su gina shaidar daular musulunci ba a can yankinsu za su gina wannan na biyu kuma za mu ba su dama su yi ibada su gina wajen ibada ko coci amma wannan coci ba za su gina shi a lokacin da suke so da inda suke so ba kun ga tsarin musulunci dole ne su gina wannan coci da sa hannu na shugaban musulmai cewa ya yarda a gina coci daya wannan coci kuma duk lokacin da muka samu matsala muna iya rusa shi saboda wannan ba wai za a rusa shi bane ana tsoratar da su ne ko kuma mun yarda gina coci biyu ko uku amma inda za a gina shi bayan gari mil kaman kaza goma bayan gari amma idan gari ya kai za a shafe shi a tura goma can bayan gari duk a rubuta wannan a rubuce da yake shugabannin mujahidai ne ba san dokokin zama musulunci ba zama da su ba sun ba su komai sun sake musu a ce arewa ce samu coci ba mun kunya ba sai kuma abu na biyu za mu ba su sai bukukuwan su su yi taron su ko suna da wani abu ko suna da walima ko suna da suna ko su za su gudu da wakai duk abin da za su yi za mu ba su dama su yi wayannan abu na uku za mu ba su dama su samu abubuwa na sadarwa irin su wayayen su motoci suna da haƙƙi su saya taxi su zo wajen mu kuma mu shiga ciki suna da wannan dama haka kuma suna da haƙƙi su yi kasuwanci sai dai idan sun yi kasuwanci sai suka zo yankin mu to akwai tsari kuma nan sai a raba kuɗin shi kashi goma a bashi kashi tara da rabi wancan rabi sai mu ɗauka haka kuma za mu ba su haƙƙi su ziyarce mu suna iya zuwa ziyartar musulmai sun zo gaisuwa kaza babu laifi duk wannan yana da kyau amma abin da muke so shine za su ba mu jizya wannan jizya mu ne za mu ce wane ka kawo kaza ba shine nake abin da zai kawo kuma ba za mu yarda su yi alaka da wasu mutane daban ba tare da muna da cikakken sani ba ba za mu yarda a kawo musu wani abu cikin kasan su idan za su yi haka to za mu ba su kariya duk wanda ya zo ya faɗa musu sai mu yaƙe shi kuma in ka mutu shahidi an samu nawa kenan an samu nawa an samu uku wannan yana da muhimmanci kwarai mu sani sai kuma abu na uku na nawa na hudu ko akwai wasu nau'i daga cikin kafirai wanda ana ce musu al-mustaqmanu sun bambanta da sauran kafirai su gashi kafirai ne kuma ba su da niyyar su musulunta kuma suna da rauni sai sun nemi mafaka da Allah ya taimaka bamu mu zama mana ba mu da kuɗin da za mu ba ku mun ba mu sha'awa ga addinin ku ba mu kuma sha'awa faɗa da ku saboda ka ce maka bar mu zauna kawai irin kafirai na ma ba su da dogon buri idan sun san mutunci sun ci riga shi kenan an gaba to wayannan ana ce musu mai al-mustaqman kafirai wanda ana amintar da su a ba su wato mafakan zama mafakan siyasa ko kuma na zama wayannan mutane da sun zo sun same mu sun ce da mu wato ku amintar da mu akan kawunan mu ba za ku fada mana ba abin da zai same mu haka kuma dukiyar mu mu aikin mu kawai mu zauna daji mu yi kiwo ko kuma mu yi sana'ar mu kawai amma mu babu da karfin da za mu yi amma idan muka zo mu ba su aminci za a rubuta mu ba ku aminci na shekaru uku saboda me wannan ba ku hikima ciki idan mun ce mun ba ku aminci har abada an zama akwai dabbanci a ciki za mu ce da su za mu ba ku aminci na shekaru uku saboda me idan sun yi shekaru sun tara shanu sun samu kuɗi sosai sai ke to yanzu wancan tsari mun canza shi kuma wannan tsari kana yakin zashi lokacin da kaga dama ba wai shekara uku shekara biyu ba a'a idan kaji labarin su samu kuɗi sai ake to yanzu za ku tashi daga mustaqbalin ku zama zimma ko kuma wayanci saboda taka su a garo da su kuma saboda kar su daukaka su kalimatul ladina kafaru ne ko kuma kalimatul Allah hiya al-ulya saboda kalimatul Allah daima sana sama da to su wayannan idan muka duba suna kasa da al-mu'ahadun da kuma zimma ko haka kuma suna sama da harbiyun gashi ba mu kwaro da su ba kaman al-dindiyun da ma'ahadun amma kuma ba su da illa gare mu kaman al-harbiyun ko yawwa to anan kowane musulmi kana iya ka bada aminci ka kalli mutum uku kake na amintar da ku idan wani police ko wani shugaba zai tambaye su me yasa kuna nan sace wani ya amintar da mu kuma haramun ne ya taba su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa wato al-muslimun tatasawa jima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum mafi karanci wulakantacce daga cikin musulmai wanda ba kowa ba ba san shi ko wani fanni ba to zai ce na amintar da mutum uku kuma sun amin kuma ya tabbata wanda farman musulunci da nuna kowane mutum cikin musulunci yana da muhimmanci dalili shi ne ummu hani wani bawan Allah ya zo kuma ta bashi mafaka ummu hani kuma ƴar uwan sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shikenan da ta faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ga wani bawan Allah ta aminta da shi annabi ya ce ne qatajamna man ajabti ya ummu hani wanda kin bashi mafaka kin aminta da shi mun aminta da shi ummu hani dalilin nabi kuma da yaran nabi sallallahu alaihi wasallam ita ma mujinta da yazo Abu al-As mun karanta shi ko Abu al-As da yazo ta aminta da shi ta zo sallan asuba sai bayana ta kace ta aminta da shi kuma wannan aminci ya tabbata ko bai tabbata ba na'am dalilin na kashe shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa in ahadun min al-mushrikeena istajarak fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun wa in ahadun min al-mushrikeena idza kasamu daya daga cikin mushrikai daga cikin al-mustaqbalun ba cikin al-harbiyun ba wato ya nemi istajarak ya nemi mafaka da aminci da zaman lafiya a karkashin ka fa ajib ka bashi wannan mafaka wannan mafaka ka bashi wannan zaman lafiya hatta yasma'a kalam Allah in zaka jin wajen wazi ka je da shi ko kuma kana iya jawo hankalin shi haka musulunta ka je da shi maganan Allah ko kai ko kuma kai shi wajen wanda iya musulunta da shi a karanta mishi ayi mishi campaign har musulunta san ba abin kuma amana idan kuma haka bai samu ba sai ka kai shi ma'amala wato inda ya fito kenan inda yake da aminci inda yake da iyali da komai sai ka aminta da shi idan ba su musulunta ba kenan zalika annam qawmun la ya'lamun an zarge su rashin ilimi da jahilci wannan din mulahhas ne kuma mukhtasar wanda shine siyasa ta harkokin waje tsakanin daular musulunci da mutanen da suke ba musulmai ba amma ta cikin gida kuma ta danganci maslaha maslaha shine alheri na kasa duk lokacin da alheri ya nuna kashe wani ana iya kashe shi misali alheri bai maslaha ta nuna cewa amfani ya nuna cewa maznaci illa ne cikin idan san maznaci da to za a samu abokin shi za a samu kan duk zai bata mutane saboda haka wannan ya cancanci ya kautar da shi sai ya kauda shi kawai wanda wato wani illa ne wani wato wani illa ne cikin mutane wani guba ne cikin mutane sai ya kauda shi wanda ya kashe mutum shi ma sallame shi wannan kuma ya danganci maslaha wannan reshi na jinaya da ladabtar da mutane haka kuma maslaha duk abin da zai kawo makasa maslaha musamman ya da ilimi da aiki da shi da da'awa duk wannan suna ciki ko dai ka wannan ba mu hannu shayar to yanzu mun fahimci man kutina man qatala mu'ahadan ko alhamdulillah fa idza kana hadha fi qatl al-mu'ahad malai yace idan wannan ya kasance wannan laifi na rashin shakan wato kamshin aljanna kawai ba musulmi ka kashe ba mu'ahad kawai ka kashe shine zaka samu kanka cikin wannan hali wa huwa alladhi u'tiya 'uhudan min al-yahud wa an-nasara fi dar al-islam malai yana tarihin mu'ahad mu'ahad shine mutumin da aka bashi ahdan wa huwa alladhi u'tiya ahdan shine mutumin da aka bashi alƙawari ko yana daga cikin yahuda ko yana daga cikin nasara a kasan musulunci aka bashi zaman lafiya mafaka
wato an yi kaida da shi. To idan wannan mutum wanda cewa ba musulmi bane ka kashe shi, ga hukuman da zaka samu, ga matsalan da zaka fuskanta, fa kai to ba katil musulmi. To ya kenan idan ka kashe musulmi, wanda mun karanta baya, wato ran musulmi mun karanta baya ko ah. وقال صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخطر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من بسيرة خمسين خليفة. النبي صلى الله عليه وسلم جيكم ونن حديثي على من قتل نفسا وتؤسر على دقوان دا ياكش نفسا دقوان دا ياكش وتري معاهدة فكجكن المعاهدون kafirai wanda na amana laha zimmatullah wanda wannan rai tana da alkawarin Allah wa zimmatu rasuli tana da kuma alkawari na annabi sallallahu alaihi wasallam an sa hannu da su sai wa za a yi zaman lafiya sai ka ce ka kashe wannan mutum su daraba wani lokaci sai suke khari damuna amma suna nufin shikara saboda idan ka duba ciki gaba daya babu lokaci mafi alheri da barka kamar damuna wannan lokacin sanyi ne kawai wannan kuma lokacin zafi amma
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم 28 ذو رجب هجرتنا لشكرة دبودة لحدود 29 daidai da 23 ga watan 7 shekara ta 2008 Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin nasa Iqtida'u Siratil Mustaqim ya kawo wasu siffofi waɗanda suka lizinci Yahudawa cikin babi na farko na littafin mun karanta siffofi guda uku yau ya kawo wata siffa wato siffa ta hudu daga cikin siffofin da Yahudawa suka lizimta kuma akan samu musulmai waɗanda suke koyi da Yahudawa ta wannan siffa Allah shi kare mu yace wa wasafahum bi annahum yalghuna alsinatahum bil kitabi Allah madaukaki ya siffanta Yahudawa da cewar suna lankwasa harsunan su game da littafin da aka ba su suna lankwasa harsunan su game da littafin da aka ba su wajen karantawa. Litahsabuhu min alkitabi, in ka ji sai ka yi tamanin abinda suka faɗa ya shafi littafin da aka ba su. Wama huwa min alkitabi alhali, abinda suka faɗa baya cikin littafin. Wannan shi ake ce ma at-tahrif. Aya tana cikin suratu Ala Imran aya ta 78. Wa inna minhum la fariqan yalghuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wama huwa min al kitabi. Daga cikin banu Isra'ila Yahudu akwai waɗanda suke lankwasa harsunansu wajen karanta littafin da aka ba su. In ka ji sai ka yi tamanin abinda suke faɗa yana cikin littafin nasu, alhali baya cikin littafin. Wa yaquluna huwa min indillah, suna cewa abinda suke faɗa daga wajen Allah ne. Wa ma huwa min indillah, alhali ba daga wajen Allah yake ba. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba, suna faɗin ƙarya ga Allah madaukaki. Wa hum ya'lamuna, alhali suna sanar da cewa ƙarya suke ma Allah. Ire-iren waɗannan ayoyi suna da yawa. Akwai wata a suratul Ma'ida aya ta 13. Fabima naqabihim mithaqahum la'annahu, Allah madaukaki yace saboda yawan warware alkawari da Yahudawa suke, shi yasa muka la'ance su. Waja'alna qulubahum qasiya, muka saka zukatansu suka zama kekasassu. Yuharrifuna alkalima an mawadhihi, suna karkatar da maganganu na Allah madaukaki daga mazauninsu. Wa nasu habban mimma dhukiru bi, babu shakka Allah madaukaki ya kawo ayoyi da yawa a cikin littafin Qur'ani, yana tabbatar da cewa Yahudawa suna karkatar da maganar Allah madaukaki. Wannan wata siffa ce da ta lizince su. Shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wa tahrifu qad fusira bi tahrifi at-tanzil, tayaya Yahudawa suke karkata kalmomin Allah madaukaki. An fassara at-tahrif fassara kashi biyu. Fassara ta farko ita ce tahrifu at-tanzil, suna karkatar da ma'ana na yadda Allah madaukaki ya saukar da ayoyin, bima'ana suna ƙari akan ayoyin Allah ko su yi ragi ko kuma ma su canza da wasu kalmomi. Wa bi tahrifi at-ta'wil, na biyu suna karkata ma'anan kalmar da Allah madaukaki ya saukar a littafin nasu. Imma su karkatar da kalmar ita kanta ko su bar kalmar, amma kuma za su karkatar da ma'anarta. Abu Hayyan daga cikin malaman sunna shekarunsa 675 da mutuwa Allah ya masa rahama, a tafsirinsa tafsirul bahar al-muhit mujallad na biyu shafi na 503 ya ce wa man ta'ala at-taurata, duk wanda ya leƙa littafin at-taura, shi ne littafin da aka ba ma Yahudu. Alima yaqinan, zai sani na tabbas, babu shakka, anna tabdila fil alfadhi wal ma'ani, akwai karkatar da ma'anonin kalmomin at-taura, haka nan ma lafuzzan da suke cikin littafin. Yace duk wanda ya karanta littafin at-taura zai tabbatar da abin da Allah madaukaki ya faɗa a cikin littafin al-Qur'an, cewa Yahudawa suna canza maganar Allah madaukaki. Idan ka ɗauki littafin at-taura za ka tabbatar da cewa Yahudawa sun yi ɓarna a cikin littafin ta hanyoyi kashi biyu. Hanya ta farko ita ce ta lafazin, akwai wajaje da yawa sun caccanza lafuzzan da ke cikin at-taura, a wasu wurare kuma an canza ma'anoni. Abu Hayyan yace li'annaha tabammanat ashiya, yajzimu al-aqilu annaha laysat min indillah. Domin littafin at-taura ya kunshi wasu abubuwa, waɗannan abubuwa dukkan mai hankali in ya karanta ya tabbatar ba littafi ne wanda ya zo daga wajen Allah ba. Duk wanda ya karanta littafin at-taura in dai yana da hankali, maganganun da suke ciki maganganu ne waɗanda babu shakka ba Allah maɗaukaki ne ya yi su ba. Da karantawa ka sani, in ji Abu Hayyan, wala annu dhalika yaqa'u fi kitabin ilahiyyin min kasrati tanaqubi wal fil akhbari wal a'dad. Yace saboda yawan tukka da warwara da ke cikin littafin, ba zai taɓa yiwuwa a ce wannan littafin littafi ne na Allah maɗaukaki ba, domin littafi na Allah ba a samun tukka da warwara a cikinsa. Abu Hayyan yace in ka duba at-taura za ka ga tukka da warwara ta sashin labarai, ta sashin lissafi, wa nisbati ashiya'in ila Allah ta'ala, za ka ga wasu abubuwa an danganta su ga Allah maɗaukaki. Da hankalinka in ka auna za ka gane wannan magana ba ta Allah ba ce. Min al-aql, akwai wurare da yawa da ake cewa Allah ya ci abinci. Wal musara'a, a wasu gurare a ce Allah ya yi dambe, ya yi kokowa shi da annabi Yaqub har ma ya ci nasara, ya kada Allah ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira. Subhanallah. Abu Hayyan yana faɗan wannan magana mutuwar sama yau shekara 675. Ka gwada ɗaukar littafin a yau za ka tabbatar da abin da ya faɗa gaskiya ne, saboda Allah ya faɗa a littafinsa, littafin Al-Qur'ani, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu minal kitabi wama huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillah wama huwa min indillah. Yaushe za a ce littafi daga wajen Allah ya kunshi waɗannan abubuwa? At-Taura ita ce An-Nasara suka hada da nasu littafin na Al-Injil, aka mai da shi Bible. Tsohon alkawari shine At-Taura, sabo kuma shine Al-Injil. Wallahi duk mutumin da ya duba littafin kamar yadda Abu Hayyan ya faɗa zai taras da abubuwan nan, sai ma ya samu ƙari. Shi yasa yace wa ghairi zalika, ka duba tafsirul Bahr al-Muhit a mujallad na biyu shafi na 503, ba malami ne na yau ba, ya daɗe da mutuwa Allah ya masa rahama. Akwai wata sura da ake ce mata Genesis, tana tsohon alkawari ne littafin At-Taura, sura ta 6 aya ta 6. Suka ce Allah ya yi nadamar halittan ɗan adam, and the Lord was sorry that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. Wai Allah ya yi nadamar halittan ɗan adam, ya ɗora shi a kan ƙasa ɗin nan, ya yi nadama har ya ji zafi a zuciyarsa. To yanzu kai da kake da hankali, ji Abu Hayyan, ka ɗauki wannan magana ta dace da hankali na ɗan adam, a ce Allah ya halicci abin da ya yi nadama a kansa. Wasu gurare ka samu an ce annabi Nuhu ya sha giya, annabi Lutu ya yi zina da ‘ya’yansa, annabi Dawuda ya yi zina da matar ɗaya daga cikin sojojinsa, annabi Sulaiman ya bauta ma gumaka, annabi Haruna ya yi gunki. Duk waɗannan suna cikin At-Taura. Akwai ma wani guri a nan Genesis ɗin sura ta 3 aya ta 8, wai bayan Allah ya halicci annabi Adam da Hawwa aka sanya su a gidan aljanna, and they heard the sound of the Lord walking in the garden in the cool of the day. Suna tafiya suka ji muryar Allah, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God. Saboda haka annabi Adam da Hawwa'u sai suka guya among the trees of the garden, suka guya a cikin wasu itatuwa. Shi kuma Allah dai bai gansu ba, But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?" Sai Allah ya kira don bai ga inda yake ba. Ina kake Adam? La hawla wala quwwata illa billah. A cewa dan Adam mai hankali shi zai dauki wannan littafi ya ce na Allah ne? Ya dauki irin wannan magana ya danganta ta ga Allah madaukaki? Allah ya faɗi magana a cikin Al-Qur'ani, kuma saboda Allah ya tabbatar da maganarsa gaskiya ce, sai aka bar muku Bible ɗin gashi nan a unguwan da kake bayan gidan, ka nema ka buɗe za ka ga abinda Allah yake faɗa. Wa yaquluna huwa min indillah, sun ce wannan littafi daga wajen Allah ne. Wa ma huwa min indillah, ba ku littafi ne daga wajen Allah. Wa yaquluna ala llahi alkadhiba wa hum ya'lamun, suna ma Allah kanya da gangan. To duk mutumin da yawa Allah kanya ba zai gama lafiya ba. Don haka yasa yanda suka canza maganar Allah sai abin ya zama ma ɗabi'arsu. Sun saba tsawon zamani har abin ya zama ɗabi'arsu su lankwasa harsunansu a lokacin magana. Ba Yahude zai zage ka kai tamanin gaisuwa yake maka, ɗabi'a ce tasu. Misali da yawa za ka samu a cikin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarihi ya tabbatar mana ga littafan hadisai da dama. Misali hadisin Aisha, wanda malaman hadisai da yawa suka ruwaito kamar al-imamun Bukhari da al-imamun Muslim, الحافظ عبد الرزاق سعيد بن منصور عبد بن حميد ابن ابي حاتم ابن المنذر ابن مردويه الامام البيهقي اتقي شعب الايمان عائشه تتي دخل على رسول الله رهط من اليهود وترانا المدينه وتجمع اليهود تشيغو جدن منزون الله الرهط بس وجه متون 10 دكان سو ماذا بابو ماشي. Faƙalu suka ce, "Assalamu alaika ya Abul Qasim." Assalamu alaika ba assalamu ba, assalamu daban da assalamu. Amma idan mutum ya lankwasa harshensa ai ba ka iya bambantawa. Don ɗabi'a su ce assalamu alaika maimakon assalamu alaika. Assalamu ma'anarta al-mautu, assalamu alayka mutuwa ta tabbata gare ka ya Abul Qasim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji su mutum ne mai tausayi da jin kai. Fatalat Aisha nan take Aisha ta ba su amsa, "Wa alaikumus salam, kuma mutuwa ta auka a kanku." A wata riwayar ta ce, "Wa alaikum wa la'anakumullahu wa ghadiba alaykum, kuma mutuwa ta auka kanku kuma Allah ya tsine muku yayi fushi da ku." Makara sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, "Mahlan ya Aisha, abi a hankali mana, ki sassauta. Inna Allah la yuhibbu al-fuhsha wat-tafahusha." Allah bai san kazamin magana kuma bai san arama kazamar magana ba. Allah madaukaki bai san alfasha. Kuntu sai na ce, "Ya Rasulullah, ala tasma'uhum yaquluna assalamu alayka, baka ji bane sun ce mutuwa ta tabbata gare ka?" Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce mata, "Awa ma sami'ti ma aqulu, baki ji abin da ni na faɗa ba? Alaikum, ni ma na ce wa alaikum, mutuwa ta tabbata a kaina, wa alaikum kuma mutuwa ta tabbata a kanku." Nan take Allah ya saukar da aya, "Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah." Yahudu in sun zo wajenka su maka gaisuwar da Allah bai maka irinta ba, suna haɗin kalman da ke sun lankwasa harshen su, suna tamanin Annabi bai ji ba. Wa yaquluna, sai suna cewa, "Fi anfusihim, laula yu'azzibuna Allah bima naqul, in gaskiya ne me ya hana Allah ya mana azaba saboda kalmar da muka faɗa. A zuci abin da suke faɗa kenan, in dai annabin gaskiya ne to ai Allah nashi ya ji kalmar da muka faɗa, ba assalamu muka ce ba, me yasa Allah bai saukar mana da azaba yanzu ya halaka mu ba? Allah ya ce hasbuhum jahannamu yaslawnaha, wutar jahannama ta ishe su kuma da sannu za su shige ta, bi'sal masir. Haka nan akwai wata riwaya ta Anas bin Malik, tana cikin sahihul Bukhari da kuma sunan Tirmizi. Anas bin Malik ya ce inna yahudiyan ata'a ala nabiyyi wa ashabihi, wani da yahude ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Faƙala, sai ya ce assalamu alaikum, mutuwa ta tabbata a kanku. Kaga dai ashe mitin masu kai gaisuwar da za su rika yi ga musulmai kenan. Faradda alaihi alqaum, sai jama'a suka mayar masa. Faƙala annabi, sai annabi ya tambayi sahabbai ya ce musu hal tadruna ma qala hadha, kun ku san abinda wannan mutum ya faɗa? Kalu, suka ce Allahu wa rasuluhu a'lamu sallama ya nabiy Allah, Allah da manzonsa dai su suka fi sani, amma dai mu a jinmu sallama ce yayi. Kala, sai annabi ya ce la, ba sallama ba ce, walakinahu kala kaza wa kaza, ga abin da ya faɗa, rudduhu alayya, ku dawo da shi. Sahabbai suka bi shi, ka zo annabi yana kira. A lokacin da ya zo, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi assalamu alaikum kunta, abinda ka faɗa shi ne assalamu alaikum ko assalamu alaikum? Ya ce gaskiya ne, haka na faɗa assalamu alaikum, bai yi musu ba. Kala annabi sallallahu alaihi wasallam inda dalika, don haka a wannan lokaci annabi ya ce idza sallama alaikum ahadun min ahlil kitab, in dai wani daga cikin ahlul kitabi ya muku sallama, fa qulu alayka, sai ku ce masa alayka, shike bi ma'ana alayka ma qulta, abinda ka faɗa ya koma kanka. In ya ce mutuwa ta tabbata a kanka, kai ma ka ce alayka, kai ma mutuwa ta tabbata a kanka. Yustajabu lana wa la yustajabu lakum, mu dai Allah zai amsa mana, su kuma fa tsakanin addu'ar da suka yi mana, mutuwa ta tabbata a kanmu da wacce muka yi, kuma mutuwa ta tabbata a kanku, wa za a amsa masa? Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal, nan ne aka samu mushkila kamar guda biyu. To idan aka tabbatar kafirin sallama yayi fa, ba assalamu din yace ba, assalamu yace, ya za a amsa masa? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, al-Majiri Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, shekarunsa 678 da mutuwa, Allah ya masa rahama, daga cikin littafinsa akwai ahkamu ahli zimma. Ahkamu ahli zimma a cikin littafin an ce ana neman mai mota BK F74 RBC. A cikin littafin nasu ahkamu ahli zimma a mujallar na farko shafi na 425 yayi babi guda, babi na 80, yace kaifa naruddu alaihim, taya za mu mayar ma kafirai idza tahaqqaqa ladaina annahum qalu assalamu alaikum, in muka tabbata sun ce assalamu alaikum ne, kafiri ne yazo ya same ka, bai ce assalamu ba, yace assalamu alaikum, to ya za mu amsa masa? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ware babi guda yayi bayani akai, yace hadha kulluhu idza tahaqqaqa annahu qala assalamu alaikum, bayanin da ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a mayar wa ahlul kitabi wata sallama, maganar ana yin ta ne akan in ya ce assalamu alaikum aw shakka fi ma qala, ko kuwa kafiri ya same ka ya maka sallama sai kana shakka, anya kuwa assalamu din ne yace, in ka tabbatar assalamu alaikum ya faɗa, ko kuwa kana shakka, to haramun ne ka amsa masa sai dai ka ce wa alaikum kamar yadda manzon Allah ya umurci sahabbansa falau tahaqqaqa salim yace to amma idan mai sauraro ya tabbatar annaz zimmi ya qala lahu salamun alaikum ka tabbata wannan kafiri ya ce maka assalamu alaikum ne la shakka fihi abin da ya faɗa kenan babu shakka akai to nan ne aka samu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna fa halahu an yaqula wa alayka assalam daidai ne kace wa alayka assalam ko wa alaykumus salam aw yaqtasira ala qawlihi wa alayka ko kace wa alayka yadda annabi ya gaya masa sahabbai nan ne malamai fahimta su ta saba da dama malamai suna cewa ko da kaji ya ce assalamu alaikum karka mai masa ka duba umdatul qari mujallal na 22 shafi na 386 daga cikin masu wannan fahimtar akwai al-imam malik Allah ya ji kansa ko da kafirin cewa yayi assalamu alaikum sai dai ka ce wa alaika sabinda manzon Allah ya faɗa kenan ibnul qayyim yace amma in ka auna fahimta kashi biyu dinnan fahimtar malamai da suke cewa a amsa da waɗanda suke cewa kada a amsa falladhi taktabihi al-adillatu shar'iyya wa qawa'idu shari'a hujjat da dalilai na shari'ar musulunci da ka'idoji suka karfafa hujja mafi karfi ita ce in kafiri ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salam wannan ita ce hujja mafi karfi fa inna hadha min babil adl in kai haka to ka dauki babi na adalci wallahu ya'muru bil adl wal ihsan shi ko Allah yana umurni ne ai adalci da kuma kyautatawa wa kad qala ta'ala bare ma akwai ayar da Allah madaukaki yace wa idha khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah yace wa idha khuyyitum bi tahiyyatin ku musulmai idan an muku wata gaisuwa fahayyu bi ahsana minha sai ku rama da gaisuwan da tafi wanda aka muku kyau aw rudduha ko kuma yarda wacce aka muku din fanaddaba ila al-fadl ibn al-qayyim yace don haka Allah madaukaki ya fadaitar da mu muyi kai in an mana wata gaisuwa mu kuma muyi kai fahayyu bi ahsana minha wa awjaba al-adla kuma Allah madaukaki ya wajabta yin adalci dan yace aw rudduha ko kuwa kuma yar da gaisuwan wannan shine adalci wala yunafi hadha shay'an min ahadith al-bab bi wajhihim ma idan muka ce a amsa makafiri sallamar da yayi wannan bai kore hadisai da suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tattare da umarni cewa kada a amsa makafiri sallama ba fa innahu sallallahu alaihi wasallam inma amara bil iktisari ala qawli radd wa alaikum annabi yace kai in ka tabbata kafiri ya ce maka assalamu alaikum ne sai ka ce wa alaikum kadai bina'un ala sababin mazkur alladhi kanu ya'tamiduna fi tahiyyatihim domin kafirai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ba sallamar suke yi cikakkiya ba assalamu alaikum suke fada shi yasa manzon Allah yace a mayar musu irin wannan kalma wa ashara ilayhi fi hadisi Aisha radiyallahu anha fa qalat ala tarina ni kuntu wa alaikum manzon Allah yace ma Aisha biki ji ba biki gani ba nace musu kuma haka lamma qalu assalamu alaikum thumma qala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sallama alaikum ahlul kitab idan ahlul kitabi suka yi muku sallama fa kunu ku ce wa alaikum wal i'tibar ibnul qayyim yace abin lura wa in kana li umumil lafzi fa innama yu'tabaru umumuhu fi nadhirin madhkur la fi ma yukhalifuhu idan zaka yi aiki da wancan umurnin na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dora umurnin annabi cikin hali da ya dace yadda abin ya auku a zamanin manzon Allah a zamanin annabi yahudawa ba cewa suka yi assalamu alaikum ba cewa suka yi assalamu alaikum, shi yasa annabi ya ce ku ce wa alaikum. Ashe inda ba yahude ya ce assalamu alaikum, baka da hujjar cewa ba za a ce masa wa alaikumus salam ba, domin ba hakan suka faɗa annabi ya ce kar a amsa musu ba. Qala ta'ala, Allah madaukaki ya ce wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna Allah bima naqul. Idan yahudawa suka zo maka suna maka wata gaisuwa wacce Allah bai maka ba, ashe gaisuwar da suka yi ba irin wacce Allah ya karantar a yi bace, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mayar musu da irin waccan amsa. Fa idza zala hadha sabab, tunda wancan sababi ya kau, yahudawan nan ba sa cewa assalamu din koko ba su ce ba. Wa qala alkitabi, sai ga kafiri ya ce maka salamun alaikum wa rahmatullah. Ibn al-Qayyim ya ce fal adlu fi tahiyya, adalci ta wajen gaisuwa yaktabi an yarudda alaihi nazir salami, yana hukunta cewa ka mayar masa kwatankwacin sallamar da ya maka. Wa billahi tawfiq. Wannan bayani ne na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da daddan malami shekara 678 da mutuwa, Allah ya ji kanshi. Kuma hujjar sa babu shakka ita ce mafi ƙarfi. Don haka Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allah ya masa rahama, ya ƙarfafa maganganun Ibn al-Qayyim, ce babu shakka idan ka ɗauki fahimta kashi biyu ɗin nan, za ka taras da cewa abin nan da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya faɗa shi ne gaskiya, dalilai da dama. Albani ya ƙara da wasu hujjoji, ya ce na farko, ga hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin littafinsa al-Adab al-Mufrad, hadisi na 1107, yana cikin tafsirin Ibn Jarir at-Tabari, hadisi na 1039, hadisin Ikrima. Abdullah ibn Abbas, sahabin annabi Muhammad, yace ruddu salama ala man kana yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan, kuma da sallama ga bayahude kirista arni, inda yace muku assalamu alaikum ku ce masa wa alaikumus salam. Ji sahabin annabi Muhammad. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Ibn Abbas yace abinda yasa nace idan kafiri aka tabbata abinda ya faɗa shine assalamu alaikum, a mayar masa wa alaikumus salam, saboda Allah ne yace wa idza huyitum bi tahiyyatin, idan an muku wata gaisuwa Allah bai ce in musulmi ya gaishe ku ba, da Allah ya ce in musulmi ya gaishe ku, to kafiri in yayi wannan gaisuwan ba za ka mayar ba. Sai Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyyatin, idan an muku wata gaisuwa ku mayar yadda aka muku, kuma ku mayar fiye da abinda aka muku. Wannan hujja ce ne karhi don ku fahimta sahabin annabi Muhammad ne. Al-Imam al-Bukhari ya sake dauko maganar Abdullah dan Abbas a cikin Adabul Mufrad, hadisi ingantacce, hadisi na 1113. Abdullah ibn Abbas yace law qala li fir'aun, da a ce fir'aun yana da rai a yau, inji sahabin annabi Muhammad, da zan hadu da fir'aun mu zo kiliya a hanya, yace min barakallahu fika, Allah ya maka albarka. Abdullah ibn Abbas yace wallahi zan ce wa fika, kai ma Allah ya maka. Wa fir'aun kad mata, eh fir'aun dai ya mutu ko? Wannan shine adalcin musulunci, kuma shine abin da Allah madaukaki ya umurce mu da yi. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha, yace don haka adalci ita ce in kafiri aka tabbata yayi sallama daidai a mayar masa. Ya kawo hujja ta biyu, labarin Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari yana cikin as-sabiquna al-awwal, waɗanda suka fara musulunta a wajen annabi Muhammad, da ɗaɗɗu tsofin sahabbai, Allah shi ƙara masa yarda. shi ma labarin yana cikin sahihul adabil mufrad hadisi na 1101 hadisi ne mai kyau. Wata rana Abu Usman al-Nahdi wani tabi'i ne yace kataba Abu Musa ila Ruhban yusallimu alayhi fi kitabihi. Abu Musa al-Ash'ari ya rubuta wasiqa yana cewa assalamu alaikum. Almajiransa suka ce atusallimu alaihi wa huwa kafirun, kake ma Ruhban ne. Abu Musa al-Ash'ari ya rubuta masa wasiqa, ɗaya daga cikin masu kokarin ibada, wato daga cikin malaman Kirista, malami ne na Kirista. Abu Musa al-Ash'ari ya rubuta masa wasiqa ya kuma yi sallama. Almajiransa suka masa tambaya ina dalili, atusallimu alaihi wa huwa kafirun, kana masa sallama alhali kafiri ne? Kala sai ya ce innahu kataba ilayya, ba ni na fara rubutawa ba, shi ya rubuto min wasiqa. A wasiqarsa fa sallama alayya ya rubuta sallama ya ce assalamu alaikum, adashe ne ya bani aiki. Shi ya rubuta min wasiqa ya ce assalamu alaikum. Shi ku Allah ya ce wa idha huyyitum bi tahiyyati, in an muku wata gaisuwa to hukumai da wata. Ya fara min sallama waradattu alaihi, ya sa dole sai na mayar masa, shi ya sa kaga wannan wasiqa ta dauki sallama. Amma haramun ne a fara ma kafiri sallama. La tabda'uhum bisalam, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta wa musulmi ya fara yin sallama ga kafiri. Amma babu hadisin da aka ce in kafirin ya fara sallama kai kuma kai karka amsa. Don haka waɗannan sahabban na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka mayar da sallama ga kafirai. Shi yasa malamin yake cewa wa wajhu dalala fihi, fuskar kafa hujja da wannan labari na Abu Musa al-Ash'ari, annahu lamma ankara alaihi alqa'ilu an yabda alkafira bisalami wa huwa manhiyun anhu kama huwa ma'rufun ladai, bai tambaya ya masa tambaya cikin almajiransa atusallimu alaihi wa huwa kafirun, ya Aba Musa sahabin manzon Allah kana makafiri sallama. Kaga mai tambayan ya kyamaci abinda Abu Musa al-Ash'ari yayi, yaya za ka yi makafiri sallama? Fa'tazara ilayhi, shine Abu Musa al-Ash'ari ya bada uzurinsa, bi annahu fa'ala zalika raddan alayhi, ya mayar da sallama ne la mubtadi'an bihi, ba wai shi ya fara sallaman ba, an masa sallama ne a wasiqar da aka yi. To haka ya zama mayarwa yayi, abinda musulunci ya hana shine ka fara yin sallama. Hujja ta uku, Muhammad Nasiruddin al-Albani yace wal akhar, in ka duba silsilatul ahadith as-sahiha mujallad nabi shafi na 327 anan ya jera waɗannan hujjojin. Yace hujja ta uku da take nuna ya kamata in kafiri yayi sallama a mayar masa, saboda Allah madaukaki ya faɗa, yace la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah bai hana ku ba, ku musulmai, Allah bai hana ku ba game da kafirai waɗanda ba su yaƙe ku ba yaƙi na addini, ba su yi taimako, an fitar da ku daga gidajenku ba. Allah bai hana ku waɗannan kafiran da kuke zaman lafiya da su, an tabarruhum, ku kyautata musu ba. Wa tuqsitu ilayhim, kuma Allah bai hana muku ku musu adalci ba. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, lalle Allah yana son masu adalci. Sai ya ce fa hadhihi al-aya, kun ga wannan aya sariha bil amri bil ihsan ila al-kuffar al-muwatinin, wannan ayan a fili tana umurni karara mu kyautata makafirai da muke zama da su. Alladina yusalimuna al-mu'minina wa la yu'dunahum, waɗanda suke zaman lafiya da musulmai ba su cutar da musulmi. Wal adlu ma'ahum, yace wa mimma la raiba fihi anna ahadahum idha sallama qa'ilan bi saraha, babu shakka in kafiri yace assalamu alaikum faradadnahu alaihi biktibabin wa alayka, mun tabbatar yace assalamu alaikum sai muka ce wa alayka kawai, yace wallahi babu shakka wannan amsar da muka yi masa laysa min al-adl fi shay'in, ba mai adalci ba. Shi ko Allah yace bai hana mu kyautata ma kafiran da muke zama da su ba, Allah bai hana mu yi adalci gare su ba, to kana zaman lafiya da kafiri. Sai yace assalamu alaikum, sai kace wa alaika, anya ku kai adalcin bal hal birra, kar ma a ce ka kyautata, adalcin ma baka yi ba. لأننا في هذه الحالة نسوي بينه وبين من قد يقول منهم السلام عليكم. إذن كافر يتي السلام عليكم سيكتي وعليك كادي دي تاشيد وانشن كافر واندي يتي السلام عليكم شي وانا بيتي السلام عليكم بيتي وعي السلام عليكم وانشن واند النبي يتي أمير مسد وعليكم shine wanda yace assalamu alaikum. To wannan kuma wanda yace maka assalamu alaikum fa sai ka daidaita su wajen ba su amsa. Sai yace wa hadha zulmun zahirun, wannan zalunci ne a fili. Wallahu a'lam. Mushkila ta biyu, babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu fara yin sallama ga ahlul kitabi. Wannan babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna. A inda aka samu saɓanin fahimta shi ne idan kafiri ya ce assalamu alaikum, mu mayar masa koko a'a, amma cewa a fara yin sallama ga kafiri wannan ba shi da kyau ittifaqan. Wa ya hana? Annabi Muhammad. Manzon Allah ya ce kada ku fara yin sallama ga ahlul kitab. Shi ne Muhammad ناصر الدين الألباني اتشكين سلسلة صحيحة مجلل النبي شافي ندري أكد إشارم يتي فإن كيلا إما يتنبيا يتنبيا فهل يجوز أن يبدأه بغير السلام؟ توشن اتسلمت تي أكتي كان مفاري انتقى أهل الكتاب كوكو كوكو تغيسوا سلمت تي أكتي كان مفاري انتقى أهل الكتاب koko kowace gaisuwa ma babu kyau mu fara yin ta ga ahlul kitabi. Misalu qawlihi, kamar ka ce wa kafiri kaifa asbahta aw amsayta aw kaifa haluka wa nahu zalika, good morning, good afternoon, good evening, hi, dukkan wata kalma ta fara gaisuwa. Shin wanne ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu an ce kada ku fara yin sallama ga ahlul kitabi? To hatta waɗannan nau'uka na gaisuwa su ma babu kyau mu fara yin su ga ahlul kitabi? Fa aqulu, malamin yace ni amsar da zan bada alladhi yabdu li wallahu a'lam aljawaz, amsar ita ce halal ne in ba dai sallama bace. Sallama ce kadai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ka fara yin ta ga ahlul kitabi, amma dukkan wata gaisuwa in dai ba sallama bace halalce, halal ne ka fara yin ta gare shi. Kana haduwa da kafiri ka ce masa good morning, babu laifi, barka da asubahi, duk dai ba dai assalamun din bane ko? Abinda annabi Muhammad ya hada shi ne, ya hana shi ne ka ce masa assalamu alaikum, amma dukkan wata gaisuwa daidai ne a fara yin ta gare shi. Li'anna an-nahy al-madhkura fil hadith innama huwa anissalam, hanin da ya taho a hadisin manzon Allah shine kada a fara yin sallama ga ahlul kitabi, ba a ce kar ka fara yin wata gaisuwa gare shi ba. Ya ƙara ƙarfafa hujjarsa, maganarsa da wata hujja, hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo nan ma a cikin al-Adab al-Mufrad, hadisi na 1104 kai, hadisin al-Qama, wani daga cikin tabi'ai, ya bada labarin Abdullah ibn Mas'ud. عبدالله بن مسعود ينا تكين صحبان النبي محمد. عبدالله بن مسعود إذن يحدد كافري ينا مسو قيسوا لهم ينا دقا مسو حدو بيين سلما دون النبي محمد ياهنا. تو أما إن يحدد كافري يكا دقا مسو حنو يقيد الشي شيني القما يكي شوا عبدالله بن مسعود بيين سلما با إنما سلما Abdullah ibn Mas'ud al-Dahaqina ishara, daga hannu yake yayi ishara gare su, baya musu sallama wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Wannan shi yake nuna maka cewa Abdullah ibn Mas'ud ya halatta a fara gaida kafiri matakar ba da sallama din bane daidai ne babu laifi li'annahu laysa salamul khas bil muslimina fa kadhalika yuqalu fi salami alaihim bi nahwi ma zakarna min al alfaz wa amma ma jaa fi ba'd kutubil hanabila akwai wasu littafai da zaka gani malamai suna hanawa kamar mazhaba ta hanbaliya a mazhabar imamu ahmad bin hanbal akwai wasu daga cikin malamai da suke hana ma dukkan wata gaisuwa ka fara yin ta ga kafiri wannan babu hujja akai ya harumu bida'atuhum ma bida'atuhum aiban bi kaifa asbahta am amsayta aw kaifa anta aw haluka a wannan fahimtar tasu babu kyau ka fara yin makafiri wata gaisuwa koda ba sallamar bace shine malamin yace to duk mutumin da yace babu kyau a fara gaisuwa ga kafiri gaisuwan da ba sallama ba yace wannan mutumin fala a'lamu lahu dalilan min as-sunna bani tamanin yana da wata hujja a sunnar annabi Muhammad ba shi da wata hujja duk mutumin da zai ce an hana a fara yin gaisuwa ga ahlul kitab gaisuwar da ba sallama ba ba shi da hujja abinda manzon Allah ya hana shine a fara sallama gare su wannan ita ce mushkila ta biyu mushkila ta farko idan kafiri yayi sallama sallama ta haqiqa shin a mayar masa ko kuwa a fahimta mafi inganci ita ce a mayar masa don kuwa an samu sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka tafi akan wannan fahimta kuma fahimta ce da ta samu ayoyin Qur'ani da dama ayoyin Qur'ani sun tabbatar da cewa